kasashe masu iyaka da teku na Afirka ta Yamma sun yi taro a Abuja don nazari wajen karfafa dokokin hukunta yanfashin teku da kan kawo barazana ga masu hada-hadar kasuwanci da zuba jari a bangaren. Taron da ya tara manyan alkali na kasashen don ba ni gishiri in ba kamanda kan dokokin da hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa ta Najeriya ke cewa Najeriya ba ta da irin waɗannan dokoki a tsarin mulki da za a rika amfani da su don katse hamzarin yanfashin tekun.
A lot of our maritime legislation dates back to the colonial times relating to carriage of goods by sea and and all the rest of it.
Babban alkalin kasar Gambia Hassan Bubakar Jallo ya ce dokokin da ake amfani da su a kasashen tun zamanin mulkin mallaka aka tsara su, da aka akwai buƙatar sabunta su don su dace da zamanin yau. Bubakar Jallo ya ce akwai muhimmancin samun dokoki masu kwari don lamarin yanfashin teku ya shafi dukkan kasashen duniya ne. Shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa ta Najeriya Hassan Bello ya ce rashin dokoki masu kwari na kawo gagarumar asara ga Najeriya ta hanyar fargabar masu zuba hannun jari da ke tare-tare cin karo da barayin teku.
Wanda shi yasa duk duniya yanzu an san cewa Gulf of Guinea da ka yi magana ana fashi sosai da kuma gaɓoɓin teku na Najeriya. Shi yasa yadda na faɗa an sama idan jirgi zai zo Najeriya sai an sami shi inshora mai yawa. Wannan inshora fadda ni da kai mu za mu biya kuɗin nan. Banda haka nan kuma a harkar da ke damun mutane shi ne wasu ba sa ma son su zo da jiragensu a Najeriya saboda za a fashe. To idan ya kai haka nan kuwa za ka ga ƙudurin da da gwamnati take da na fitar da kaya za ka ga ya samu matsala. So dole a dage aka a duba a yi magana a samu yarjejeniya a tsakanin ƙasashe a ga me zai faru. Shi yasa wannan taron zai tasiri a duba sai a ɗauki ƙuduri a kai ma majalisa ta Najeriya sai su yi dokoki. Idan aka yi wannan dokoki to za ka gani abubuwan sun lafa.
Wani ƙwararre a lamuran zuba jari a Najeriya Muhammad Kashim ya ce da zarar an samu ƙwararren dokoki Najeriya za ta ƙara bunƙasa ta fannin ɗimbin lamuran raya arziki da ke zuwa daga hada-hadar teku.
Kuma rashin waɗannan dokoki ma yakan korar da mutane 'yan kasuwa daga kawo kayayyakinsu ko kuma su yi kasuwanci a Najeriya. Shi yasa da aka ga mafi yawa za su ce in ma suka yadda za su kawo sai su ce to in aka samu wata matsala za a koma ne a yi hukunci da irin dokoki irin na ƙasashen Turawa.
An ga alkalai da dama daga babbar kotun tarayyar Najeriya da takwarorinsu na Afirka masu magana da harshen Ingilishi a taron. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.